Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na yau Talata 10 ga watan Agusta shekarar 2021. Baba Yakub Makeri ne tare da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanun labarai.
Kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar agaji ta Red Cross ya faɗa a yau Talata cewa wuraren kula da lafiyarsa da ke Afghanistan sun yi jinyar fiye da mutane 4,000 waɗanda makamai suka raunata a cikin fiye da mako guda da ya gabata. Koriya ta Arewa ta yi Allah wadai da wani atisayin sojin haɗin gwiwa da Amurka da Koriya ta Kudu suka fara cikin wannan makon, tana mai cewa lamarin yana nuna buƙatar gwamnatinta mai helkwata a birnin Pyongyang ta ƙara azamar sojojinta. Wasu makarantu a jihar Texas suna yin biris da umarnin da gwamna Greg Abbott ya bayar, wanda ya haramta wa ƙananan hukumomin kafa dokar sanya takunkumin rufe baki da hanci a daidai wannan lokaci da ake samun sabbin kamuwa da cutar corona fiye da 100,000 kowace rana a Amurka.
Kanun labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa wata ƙungiyar addinin Musulunci a Jamhuriyar Nijar ta shirya wa'azi akan haɗin kai da tarbiyyantar da yara a yau ranar farko na watan Muharram.
Abin da manzo Allah fari mu da shi sai mu tuna da wannan halayen nashi, shine muke kusanta mutane, muke tuna mutane duk shekara tauhidi da na imani da Allah da yahimu juna da gane juna da taimaka ma juna.
A Najeriya kuma mahukunta sun fara daukar matakan kawo ƙarshen matsalolin da ke addabar ƙasar ta hanyar horar da matasa ayyukan hannu.
Kamar yadda wannan gwamnati yake kokarin ganin yadda zai taimaka ma talakawan ƙasar nan wajen ganin cewa sun samu aikin yi, an hana zaman banza, wannan kuma tsaro da ake fama da shi cewa wa'annan abubuwan za su rage mana irin wa'annan abubuwa a ƙasar mu.
Ma'aikatar zirga-zirgar jiragen sama a Najeriya ta fara aiwatar da sababbin ka'idojin kare haƙƙoƙin fasinjojin jiragen saman. Bayan haka muna kuma dauke da shirin noma tashin arziki. Sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar agaji ta Red Cross ya faɗa a yau Talata cewa wuraren kula da lafiyarsa da ke Afghanistan sun yi jinyar fiye da mutane 4,000 waɗanda makamai suka raunata a cikin fiye da mako guda da ya gabata. Wani lamari da ke nuna kamarin da rikicin baya-bayan nan yake yi a ƙasar ta Afghanistan. Sabon rikicin ya kunno kai ne daidai lokacin da Amurka da sauran masu ruwa da tsaki na yankin da na ƙasa da ƙasa suke yin taro a birnin Doha, ƙasar Qatar, domin matsalamba ga bangarori a Afghanistan masu kai ruwa rana su gaggauta tattauna maslaha akan yakin da aka dade ana fafatawa a wannan ƙasa da ke yankin kudu na Asiya. A cikin watan Yuli kadai, kungiyar Red Cross ta agazawa majinyata kusan 13,000 waɗanda suke fama da raunuka masu alaka da harin makamai. Ana gudanar da taron na birnin Doha ne dai domin matsawa masu rikicin na Afghanistan su koma teburin sulhu. Sai dai wannan lokaci da Red Cross ta yi hasashen cewa adadin mutanen da za a jigata zai iya karuwa a wannan watan na Agusta a yankunan da suke da cunkoson jama'a a ƙasar. Koriya ta Arewa ta yi Allah wadai da wani atisayin sojin haɗin gwiwa da Amurka da Koriya ta Kudu suka fara cikin wannan makon, tana mai cewa lamarin yana nuna buƙatar gwamnatinta mai helkwata a birnin Pyongyang ta ƙara kaifin azamar sojojinta. Ana rage yawan wannan atisayin mai kama da na zahiri da ake gudanarwa ta na'ura mai ƙwaƙwalwa wato kwamfuta saboda annobar corona da kuma fargabar cewa zai iya hasala Koriya ta Arewa, wadda a halin yanzu ta sake buɗe ƙofar ci gaba da yin magana kai tsaye da Koriya ta Kudu. Amma kuma komai girma komai ƙanƙantar wannan atisayin, Koriyar tana fassara aikin sojin a zaman wata tsokana, kamar yadda Kim Yo-jong, ƴar uwa kuma mai ba da shawara ga shugaban Koriya Kim Jong-un, ta faɗa a yau Talata. Daga bisani, a yau ɗin da rana jami'an Koriya ta Kudu sun yi ƙorafin cewa Koriya ta Arewa ba ta ɗaga kiraye-kirayen wayar da aka yi mata ba, wanda hakan a zahiri yake nuna fushinta ga atisayin sojin, kamar yadda kamfanin dillacin labarun Koriya ta Kudu Yonhap ya ce. Jami'an Amurka bisa jagorancin Joe Biden sun shanana ta cewa kofarsa a buɗe take su tattauna da Koriya ta Arewa, amma duka ƙasashen biyu ba su nuna ɗokinta da injin shawarwarin ba. Wasu gundumomin makarantu guda biyu a jihar Texas suna yin biris da umarnin da gwamna Greg Abbott ya bayar, wanda ya haramta wa ƙananan hukumomi kafa dokar sanya takunkumin rufe baki da hanci a daidai wannan lokaci da wannan jiha ta Arewa maso yammacin Amurka take fuskantar sabuwar karuwar kamuwa da cutar COVID-19. A jiya Litinin, Michael Hinojosa, baturen makarantu masu zaman kansu a gundumar Dallas, ya ba da sanarwar cewa dukkan ɗalibai da malamansu su sanya takunkuman rufe baki da hanci. Wannan mataki ya zo ne wasu 'yan kwanaki bayan da shi ma baturen makarantun gwamnati a Houston, gunduma mafi girma, ya ba da sanarwar cewa gundumar za ta buƙaci hukumar amintattu ta amince da irin wannan buƙata. A daidai wannan lokaci da wasu kwamishinoni da wata kungiyar kare haƙƙin yara suka kai gwamnan na Texas ƙara kotu, jaridar New York Times ta ba da rahoton cewa a yanzu a kullun ana samun sabbin kamuwa da cutar corona fiye da 100,000 a Amurka, adadin da shi ne mafi girma tun watan Fabrairu, lokacin da aka fara wadata jama'a da allurar rigakafin cutar.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. A yau Talata 10 ga watan Agusta, al'umma musulmin duniya ke murnar gajin sabuwar shekarar musulmi ta Hijira 1443. A jamhuriyar Nijar, kungiyar addinin Islama ta Al-Hisan ta shirya wani taron wa'azin shekara-shekara na 18 a birnin Yamai domin tunatarwa akan muhimmancin haɗin kai tsakanin al'umma da taimakon juna da wasu mawdu'ai da ke da nasaba da tarbiyyar yara. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai, Sulaiman Muni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ɗaruruwan mutane maza da mata ne suka hallara a farfajiyar masallacin Juma'a na babbar kasuwa wato Grammar She ta birnin Yamai a wunin yau Talata 1 ga watan Muharram, wato watan 1 na shekarar Hijira ta 1443, inda kungiyar Al-Hisan ta kira taron wa'azin shekara-shekara da nufin karrama wannan rana. Tunatarwa akan muhimmancin kyautatawa a zamantakewar al'umma shine abinda malamai suka mai da hankali a kansa a yayin taron na bana, kamar yadda Ustaz Alhaji Alfija ya bayyana mana.
Muna yin mutuna son juna da rahimu juna, saboda Manzo Allah Subhanahu wa ta'ala duk abin da kafirin muka kaskami shi, Allah ya umurce shi da ya kaure ya je Madina, da ya samu ya karhi Makka, sai ya haimu mutanen nan, sai Allah ya sa kuma suka komo suka bi shi suka bi addinin musulunci. Kenan na daya abinda Manzo Allah ya fore mu da shi, sai mutuna da wannan halayen nashi, me ake da su, shine muke kutunta mutane, muke tuna mutane duk shekara tauhidi da na imani da Allah, da yahi majuna, da gane juna, da taimaka majuna, da duk waɗannan abubuwan na rayuwa mu koyi da wannan.
Tabarbarewar tarbiyyar yara na daga cikin matsalolin da ke kokarin fin karfin iyaye da dama a wannan lokaci, da amfani da na'urorin kimiyya ke ƙara shiga zuciyoyin matasa, sabili kenan malamai suka ƙara jan hankula a yayin wannan zama, wanda a dai bangare yake hangen ankarar da ƴan uwa musulmi muhimmancin lissafin watan shekarar Hijira.
Sunana dai Yusuf Abdullahi, muna daga cikin masu shirye wannan wa'azi na farkon Muharram. Mafi yawan musulmi sun fi mai da hankalinsu akan wannan wata na albashi da sauransu. Kenan ya kamata idan an tambaye musulmi game da wani wata ake ciki na musulunci, sai ya ce hakika na wata na musulunci shekara kaza, dubu kaza, kuma rana ta kaza ce ake ciki. Wannan shine abin da muka yi mai da muhimmanci akai, da abin da danganci biyayya ga iyaye, da kuma bayani akan abin da danganci haƙƙoƙin yaranmu da kuma haƙƙoƙin da su yara suke bin iyayensu, shine education a musulunci kenan.
Ranar 1 ga watan Muharram rana ce ta hutu a hukunce a nan Niger, saboda haka ofisoshin gwamnati da masu zaman kansu suka kasance rufe a wunin yau Talata 10 ga watan Agusta domin murnar ganin sabuwar shekarar ta 1443 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, yayin da a wasu yankuna ake gudanar da manyan shagulgula tamkar ranar sallar azumin Ramadan da sallar layya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Agaida Sulaiman Muni Barma da wannan rahoton. yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Hankalin kasashen duniya zai koma kan kasar Zambia da ta zama zakaran gwajin dafi a matsayin demokaradiyya mafi dorewa a nahiyar Afirka, yayin da za a gudanar da babban zabe a kasar cikin makon nan da shugaban kasa mai ci Edgar Lungu ya sake tsayawa takara. Shugaban kasar na fuskantar kalubale daga gogaggen dan takarar jam'iyyar Hamayya haka inda Hichilema da masu sharhi kan lamura suka ce zaben na iya haifar da rikicin siyasa a kasar da ke kudancin Afirka. Yan adawa na zargin Lungu da tauye yancin demokaradiyya ta wajen rufe waɗansu gidajen sadarwa da daura yan siyasa da ke jam'iyyun Hamayya da kuma kuntatawa masu sukar gwamnatinsa. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce a watan Yuli, salon mulkin Lungu ya jefa ƙasar da ke ta biyu a jerin ƙasashe masu samar da jan ƙarfe a Afirka cikin halin kakanika yi. Wata kotu a ƙasar China ta yi watsi da ɗaukaka ƙara da wani ɗan ƙasar Canada ya yi, wanda aka yanke wa hukuncin ɗauri bisa zargin shi da safarar miyagun ƙwayoyi, ta kuma mai da hukuncin ɗaurin zuwa kisa. Bayan da aka tsare wata babbar jami'ar kamfanin fasaha ta Huawei a birnin Vancouver, an yankewa Robert Schellenberg hukuncin ɗauri a watan Nuwamban shekarar 2018 bayan da aka same shi da laifin safarar miyagun ƙwayoyi. Sai kawai kwatsam aka yanke mashi hukuncin kisa a watan Janairun 2019, yayin da gwamnatin kasar China ke kokarin matsawa Canada lamba ta saki babbar jami'ar kudin kamfanin Huawei Meng Wanzhou, wanda aka tsare bisa zarginta da Amurka ta yi da hulɗa da kasar Iran. Babbar kotun ɗaukaka ƙara ta jama'a da ke lardin Liaoning ta yi fatali da ɗaukaka ƙarar da Schellenberg ya yi bisa hujjar cewa hukuncin da ƙaramar kotun ta yanke ya yi daidai kuma matakin da kotun ta ɗauka yana bisa tsarin doka.
Kuma madalla a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, a zaman wani mataki na hana matasa zaman banza wanda ka iya tura su afkawa ga mummunan ayyuka, gwamnati ta kara azama ga koyar da matasan sana'o'in hannu. Daga Sokoto, Muhammad Nasiru ya aiko mana da wannan rahoton.
Wani bincike da gwamnatin Najeriya ta gudanar a shekara ta 2017 ya nuna cewa akwai kanana da matsakaitan masana'antu a kasar da yawan su ya haura miliyan 41, waɗanda ake samar da ayyuka ga mutane fiye da miliyan 59. Sai dai wannan adadin bai nuna cewa Najeriya ta kai ga tudun dafawa ba hajin ƙirƙirowa da sana'o'i da kan iya taimakawa da haɓaka tattalin arzikin kasar. Wataƙila wannan ne ya sa gwamnatin ta ƙara ƙirƙirowa da wani sabon shiri na koyawa matasan da suka kammala karatu ba aikin yi sana'o'in hannu. Dr. Dukko Umaru Radda shi ne babban darakta na hukumar kula da bunƙasa ƙanana da matsakaitan masana'antu a Najeriya.
Mun koya masu sana'a, mun ba su kayayyakin da za su yi amfani da su domin gudanar da sana'a. Mutum 5,345 za su amfana kowace jiha hadda Abuja, za mu yi training ɗin matasa maza da mata 145. Kamar yadda wannan gwamnati ƙarƙashin jagorancin Janar Muhammadu Buhari yake ƙoƙarin ganin yadda zai taimaka ma talakawan ƙasar nan wajen ganin cewa sun samu aikin yi, an hana zaman banza. Wannan kuma tsaro da ake fama da shi cewa waɗannan abubuwan za su rage mana irin waɗannan abubuwa a ƙasarmu.
To ko yaya matasan da za su ci gajiyar wannan shirin ke kallonsa?
Sunana Malama Umar Kalcum Abubakar. To sana'a da zan yi tailoring dai zan yi. Kaman zamani a zamanance yanzu akwai masussuka wanda ake amfani yanzu. To gaskiya ba kowa ke iya providing wannan mashin din ba, amma waga dama da Allah ya sa aka samu, kaga zamu samu mashin.
Abdullahi Isaka. Za a samu cigaba saboda ana amfani da albino, ne ga kamata ni ma in zama cikin mutanen su ke kokarin zama samun cigaba a kodayaushe. To ina kyautata zan cewa zai amfani iyali na da ƴan uwana da abokan arziki na.
Duba da cewa an dade ana fitowa da shiraruwa makamantan wannan, amma a ƙarshe kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu ga abin da ake so in cimma. Ko yaya masana ke kallon wannan sabon shirin? Dr. Rufai Shehu masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Usman Danfodi da ke Sokoto.
Al'amari na tattalin nemawa 'yan ƙasa harakai abu ne wanda yake ba effort guda za a making ba, effort za a sai ko da an yi wani abin bai samu tasiri ba kuma sai a sake fitowa da wani, kuma an kara diversifying ne na means ko kuma approaches inda za a bi domin a taimaka mutane su samu aikin. Duka ware mutum 1000 tattallawa musu da harkokin yi ko da na sana'a ne ko da wani bai samu ya ci gaba cikin wannan harkar, za ka isko wani shi ya samu ya dauki nauyin rayuwar shi, wani ma za ka ga ta haka har zai dauki wasu mutane aiki.
Masana yana da amannar cewa idan aka kawar da dukkanin abubuwan da ke iya tarna kiga wannan sabon shirin ya samu nasara, to zai taimaka gaya musamman ga kasa irin Najeriya mai fama da yawan fatara da kuma tashi-tashin hankula. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Mahukuntan ma'aikatar zirga-zirgar jiragen saman Najeriya sun fara aiwatar da sabbin ka'idojin kare haƙƙoƙin fasinjojin jiragen saman. Wannan halin ya zo daidai ne lokacin da mabukata sufurin sama suka yawaita domin matsalar tsaro da ta kashe tafiya akan hanyar mota. A hirar wakilinmu a Abuja Umar Faruku Musa da ministan sufurin sama na Najeriya Malam Haji Sirka ya yi mana ƙarin bayani.
Gaskiya an ci gaba sosai saboda yawa daga cikin masu wannan harka da sufurin jiragen sama sun shiga tayinsu, amma ba kai ga samun cikakken nasara ba. Har yanzu kan dan samu gurabu yau a samu tsaiko dan ko cikin wannan satin an samu Max Air misali wanda ya yi wajen awa 4 da mutane jirgi a kasa a Abuja da zumar da za a kai su Katsina ƙarfe 4:30, to kuma ba su bar nan ba har ƙarfe 8 da wani abu. To irin waɗannan muna kama su kuma muna tilasta su bi doka da oda, kuma su kyauta fasinjoji kuma su yi abin da doka ta tantana da kuma abin da muka zayyana. Ita wannan harkar sufuri musabbabin ta ma shine wato samun jin daɗi da kyautawa na sufuri. Domin duk wani da shiga jirgin sama yana kallon magana ce ta sauri, magana ce ta zuwa inda za a yi cikin sauki, cikin daɗi, cikin nishaɗi da kika yi raba. To kaga ko in aka zo kuma aka samu kaga kwalle ba ta biya kuɗin sabulu ba.
To amma da man ana ta kokonto da damuwa cewa a Najeriya ana yawan fitowa da dokoki da ka'idoji amma ba aiwatarwa, shi ya sanya ba a ganin nasarorin suna tabbata. A wannan karo wane tabbaci za ku ba 'yan ƙasa cewa za ku aiwatar da haraji da tara da kuma matakan kyautatawa fasinjoji da kuka faɗa a sanarwoyin da kuka bada a baya?
Eh, to kanin yi wannan nasu ɗan yi ashin kiɗa kaɗan tukunna misali saboda dan fasinjoji su ƙara fahimta da wasu abubuwan. Wato na farko dai ka iya samun tsaiko na magana wato a turance delay na tashin jirgi akan lokacin da ya ce bisa ga dalili kwakwara. Misali sai aka zo ana tsananin iska da guguwa da ruwan sama da tsawa da arada da cida da makamantansu wanda za su hana jirgi tashi, kaga wannan dalili ne mai kwakwara. Ko kuma sai ga jirgin ya zama rabi za a shiga, to dake kuma abu ne na karfe sai ya samu matsala wanda ba zai iya tashi ba a kanta. Ba sai duk wannan abu ne karanne. Dawa mu dawo kan tambayar ka cewa dokoki dama akwai su a Najeriya, a watar da su ne tabbatar da sun inganta shine matsalar. To mu amma namu ran Allah ya taimake mu, muna da wurin tsawa muna da dama, akwai abubuwan da za mu iya yi wa kamfanonin jiragen saman waɗanda suke karya dokar tamu suke mata karan tsaye, mu yi musu mu tabbatar da cewa sun bi doka da oda. Daga cikin misali muna ma iya karɓe takardar izinin su yi aiki, wannan abu ne mai sauki da gare mu kuma sun san muna iya yi. Ko mun taɓa ga kwanan baya mun taɓa tsaye da Sadi Azman aka ɗauka wata da watanni ba mu yarda da su ba sai da muka tabbatar da suna bin doka da oda, kuma yanzu alhamdulillahi Azman tana bin doka da oda bisa ga yadda muka tsara. Kaga ita wannan harkar jiragen saman harka fa ce ta rayukan al'umma da dukiyoyin su. Kullum kan fadi cewa idan likita ya yi kuskure ya takura ta zai kashe mutum ɗaya ne kuma shi ya zama yana raye, amma idan mutum jirgin sama ko injiniya ya kuskure a tafiya zuwa wani gari ko a sarrafar jiragen na wani lokaci mutum 500 ne za su halaka ko mafi haka. Misali abin da ya faru a Abuja zai fada a bisa jiragen mutane a Kano, wani ma bai taɓa zuwa airport ba amma ya bar duniya sauƙin cewa wani bai yi abin da ya kamata ba. So kaga mu ba za mu yadda ba rayukan mutane su zama ta hannu idan mun kasa kafa doka da oda. Saboda kuma da abubuwan da sa
Haji Sirka, ministan sufurin jiragen saman Najeriya kenan a hirarsa da Umar Faruku Musa. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A jamhuriyar Nijar, manoma da masu kasuwancin tattasai a jihar Difa sun buƙaci hukumomi su ɗauki matakan samar da wadatar iri da takin zamani da magungunan kashe ƙwari danganin an cimma nasara a shirin farfaɗo da wannan fanni daga yanayin durƙushewa da ya fada a sakamakon matsalar tsaro da aka fuskanta a shekarun baya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, Ilim Ayyamai Sulamumin Barma ya tattauna da kakakin sarkin masu hada-hadar tattasai a yankin Difa, Musa Babagana, da kuma rahoton da ya hada mana.
Lura da yadda wasu alamomi ke nunin an fara shawo kan matsalar tsaron da aka yi fama da ita a yankin Difa, yasa hukumomi baiwa manoman gonakin kewayen tafkin Chadi damar komawa kan aiki. Tuni waɗanda abin ya shafa suka fara harama. Ga abin da mai magana da yawun sarkin masu hada-hadar tattasai Musa Bagana ke cewa.
Akwai abin da noman tattafi yana bukata. Irin na takin na zamanin ko takin fararen nan da ake bukata da shi. Ba lokacin shi ba na samun shi a lokaci. Kinan da bayan shi kuma akwai takin da ake ce kensu-kensu. Shi ma muna bukata. Wani lokaci shi ma ba mu samun shi lokacin da muke bukata. Kasan noman tattasai ba sau ɗaya ba muna yi taki ba sau biyu ba. Fara an shi ma muna yin shi da kuma karshen shi ma muna yin shi. Yanzu daga nan muna samu sai in ba mu samu lokacin ba da an takin shi ba nan ne muke samu matsalan mu samu har irin da zai yi da shi.
Me ya hana a samu iri a kuma samu takin da kuma sauran magungunan da kake magana kan su?
Su wannan abubuwan da ya sa duka da karkashin wannan fitinan da yanzu ya taso mu. Da shi yake yi gwamnati ya ce wannan abubuwan ba sa bukata su ya yi so nan jiha. Dai amma yanzu dai an yi dan kokori ana dan ragewa ana shigowa dan kadan kadan amma dai muna nema gwamnati ya tsara ya kalle mu abun ya sake shi ya zo dan mu samu noman mu yi shi. Shi ba ta tafi kadai bane yana bukatar noman farin taki. Shi shinkafan da albasan shi alkaman da duk ti abin na noma sai a samu takin nan fararen. In ba samu shi din babu zai ya mai shi.
Wato dai dokar ta bacin da aka kafa wa jihar Difa sakamakon matsalar tsaro ta kawo cikas sosai wajen gudanar da ayyukan noma.
A gaskiya mun samu ci. Shi yanzu noman nan ma shi ma kawai za mu ce ma abin ya hana mu. Shi dokar ta bace. Shi amma gwamnati ya ce shi dan mu muke yi. Dan shi ma ya kare mu din. Amma mu ma anan kuma bangaren matsalar noma muna gani abin ya rikice mu. Kasan abubuwa kuma yanzu ba laka da bayi da komi. Ba zai ya hana wani ma kana gani kana hana ma ya ji abin da bai kamata ba ya ji. Gwamnati shine karin talaka. Gwamnati shine kuma yana taimakon talaka. Gwamnati shine kula da kasan. Shi talakan da shi jama'an sauran da sauran kasan duk hannun gwamnati. Amma mu ma duk a gwamnati. Dan muna yi ma gwamnati din abin da ya kamata muna bada rahoton na kai da kai. Shi ma taimakon gwamnati. In mu ma ba mu bada ba gwamnati ba zai yi ji. Dan shine muna bukata gwamnati ya kula da mu. Ya ba mu yayi mu soci mu samu abin da zamu.
Kamar menene kuke bukata a zahiri?
A zahiri bukata mu yanzu haka ba mu da wurin noman da ba mu da komai amma muna gani gwamnati ya fara yi yana mamayeta mu irin na garugunan na yanzu barwa da sauransu. Saura garin ma muna bukata ya kula ya maida mu samu inda zamu yi noman da kuma sakin da za a yi ma irin na taki da sauran ya kula ya sake mu mu yi noman. Sai irin wannan sai mun zauna mai ma sai mu yi bayani irin na dakin shawara da manomi irin na kamar kira da sauransu chamber da girgir za a yi a koya mu gashi abin da za a yi fa ku ba ku gane ba gwamnati ga yanda ya gane. Abin da ka sai shi a nan misali jika 20 a can in ka kai ka sai da jika 20 ba daya ba ka ci riba bare ma samun kai ma baka samu bare ma riba. Kenan abin da ka sai shi a nan jika 10 ka kai shi a can $10 in ka sai da kudin laborodi da taxin nan da ake bada Ameri kenan ba riwa.
Yanzu a yau nawa buhun tattasai ke a nan kasuwa?
Yanzu buhun tattasai a nan kasuwa dai akalla dai 36,000 na naira. Shi a nan daga nan mu kai shi har Nyamai har ya zo Maradi har Tawa har Kunni har Mazandar har ya zo Mamuriya har duka muna ka kuma a Najeriya ma muka yi shi. Ka san in mun shi kaya ne ma tattasai kaya miya ce. Daga nan ka kai shi watakila wani ya wuce. Amma mu iyaka mu daga nan Najeriya zuwa nan iya muke yi.
Menene bambancin tattasai na Difa da tattasai na sauran wurare?
A to wannan ka san yanayin kasan. Yanzu watakila tattasan Difa ya fi ma yaji wayansu tattasuna na wayansu guda. yanzu dai alhamdulillahi ta fara dan bunkasa. Muna nema dai kawai abin Allah ya fitar da irin wannan kenjin da muke cike yanzu. Da mu koma mu zauna da mai harkokin.
Masu sauraro, anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za ku ji mu dauke da karashin rahoton. Yanzu a madadin Musa Babagana da kuma wakilin mu a Yamai Sulemu Mini Barma. Sai Jul Leathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Ahmadu Manaja daga Bauchi unguwar Karofin Madaki. Muryar Amurka, ku bani dama in ƙara jinjina da yabo da fatan alheri da ƙarfafa gwiwar rundunar sojojin Najeriya bisa ci gaba da nasarori da suke samu a yanzu akan ƴan ta'addan daji da na Boko Haram. Fatanmu da addu'a mu shine Allah ya yi ma sojojin Najeriya jagora akan waɗannan miyagun ɓata gari. Allah ya ba ku sa'a murƙushe ta'addanci da ƴan ta'adda a ƙasarmu Najeriya, amin. Sako na gaba na cewa salam VOA Hausa. Tabbas cutar amai da gudawa a Najeriya dole sai gwamnati da masu ruwa da tsaki sun tashi tsaye a kanta, tukuna Allah ya kawo mana ƙarshen ta a Najeriya da ma Afirka baki ɗaya, amin. Daga Abubakar Salisu a Rikebe, jihar Yobe. Sai kuma sakon Malam Usaini Dangote Karasuwa, jihar Yobe, Najeriya, ya ce salam VOA Hausa. Gaskiya ina mai jajintawa al'ummomin jihohin Najeriya da annobar cutar amai da gudawa ta sa su a gaba, tana hallaka musu manya da yaransu. Don haka ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta haɗa ƙarfi da ƙarfe da hukumar kiwon lafiya don lalubo hanyar magance wannan cutar tun kafin lamarin ya fi ƙarfin haka. Sakonmu na gaba na cewa salam VOA Hausa, dan Allah ku bamu dama mu mika sakon ta'aziyyarmu ga ƴan uwa da iyalan Ibrahim na karkara wanda ƴan bandiga suka kashe shi a jiya a lokacin da ya je kai kujin fansar matar shi da ƴaƴan shi mata guda biyu da kuma sauran mutane 23 wanda aka yi garkuwa da su a garin Batsari. Yau kwana 83 kenan suna cikin daji, muna fatan Allah ya karɓi shahadar shi. Su kuma ƴan bandigan muna musu addu'a Allah ya shirye su, amin. Daga Nasiru Bala'in Binda Batsari da Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina. Sakonmu na ƙarshe na cewa VOA Hausa, ku taya mu yin kira ga gwamnatin jihar Jigawa da ta ƙaramin hukumar kafin Hausa da kuma wakilanmu a majalisu daban-daban da su yi wa Allah da manzon Allah su zo su faɗaɗa mana lambatun da ke garin Tage tun kafin kogi ya ƙaraso, su maida mana shi babbar gada domin ruwan kogi in ya zo ya samu hanyar wucewa ya daina dawowa baya, yana mana ɓarna a garuruwanmu da gonakinmu da kuma amfanin gonar da muka noma. Daga Haruna Boda Nkaibo, ƙaramin hukumar kafin Hausa, jihar Jigawa. Yanzu ko ga Hanifa ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar agaji ta Red Cross ya faɗa a yau Talata cewa wuraren kula da lafiyarsa da ke Afghanistan sun yi jinyar fiye da mutane 4,000 waɗanda makamai suka raunata a cikin fiye da mako guda da ya gabata. An ji cewa kuma hankalin kasashen duniya zai koma kan kasar Zambia da ta zama zakaran gwajin dafi a matsayin demokuraɗiyya mafi ɗorewa a nahiyar Afirka, yayin da za a gudanar da babban zaɓe a ƙasar cikin makon nan da shugaban ƙasa mai ci Edgar Lungu ya sake tsayawa takara.
Masu sauraro, da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato ƙarfe 8 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya da kuma Julie Leather Gresham da ta haɗa mana sauti, sai kuma injiniyanmu na wannan la'asariyar Baba Yako Makeri da na shirya na kuma gabatar daga dan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, sai mun haɗu a shirinmu na dare. Amma a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.